العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أسبوع يو لهدي 22 غواتن ذو القعدة هجرة رمضان الله صلى الله عليه وسلم ترادور اليهودة 47 na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci Masjidul Muhajirin inda muke haduwa a irin waɗannan ranaku a waɗannan lokuta domin karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma. Muna karatu a cikin suratul An'am, muna karatu a aya ta 158 cikin suratul An'am, wadda muna cikin wannan aya domin tana magana akan alamatuka ko ayatuka al-kubra su aka fara bayyanawa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su. Ayoyi guda 10 waɗanda za a gansu kafin tashin alkiyama, waɗanda za su faru a lokaci guda ɗaya bayan ɗaya, wadda kuma za su faru ne a lokacin da ko da mutum ya tuba Allah bai karɓan tuba, sannan kuma wanda bai yi imani ba Allah bai karɓan sabon imani a wannan lokaci, sannan kuma wanda bai yi aikin alkhairi ba ko bai saba da yin aikin alkhairi ba waɗannan lokuta duka Allah baya karɓan aikin alkhairi. Insha Allah ta'ala cikin wannan aya dai za mu sake karantawa a ci gaba da bayanin insha Allah abin da ya ke waka na waɗannan ayoyi. Ina fata Allah ya sa mu dace darasi na 23 a cikin wannan sura suratul An'am. Ina fata Allah ya sa mu dace.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika, ba abun da suke saurare face mala'iku su zo musu. Mala'iku za su zo lokacin tashin alkiyama, ko kuma mala'iku za su zo wanda ajalinsa ya yi domin ɗaukar rai, aw ya'ti rabbuka, ko kuma ba abin da suke sauraro sai zuwan ubangijinka domin hisabi. Allah zai zo zuwa irin wanda ya dace da shi domin ya yi hisabi tsakanin bayi ranar tashin alkiyama. Aw ya'ti ba'du ayati rabbika, ko kuma ba abin da suke saurare face zuwan tashin ayoyin ubangijinka, su ne waɗanda suke alamomi na tashin alkiyama al-kubra, waɗanda za su faru guda goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Waɗannan su ne ayati rabbik, ayoyin ubangijinka da za su faru jab da tashin alkiyama. Sun sun fara faruwa a jere za su faru na sai tashin alkiyama. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika, ranar da tashin ayoyin ubangijinka za su zo. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, wata rai da bata yi imani ba tun da. To sai da waɗannan ayoyin suka fara bayyana tukun ta yi imani, to imani ba zai amfane ta ba. Aw kasabat fi imaniha khaira, haka nan wata rai da bata yi aikin alkhairi a rayuwarta ba sai da taga waɗannan ayoyi sun fara faruwa, to ita ma aikin alkhairin ba zai amfane ta ba. Domin dama in dai an ga waɗannan abu sun fara faruwa, dole ma a yi aikin alkhairi. Misali rana ta fito ta yamma, dole kowa zai ruɗe, hankalinsa zai tashi. Kafin za a yi gudu a tafi masallaci, a kama karatun Qur'ani, a kama salloli, a kama abubuwa, kawai da rana ta fito ta yamma. Ko a ga dabba tana zagayawa tana magana, ko a ga hayaƙi ya baje ko'ina ya rufe duniya, mutum ya cirmike da hayaƙi, kowa aka yake gani hayaƙi, kuma wanda na azaba na bala'i. A ga sama ta zama haka, gidaje garuruwa inda mutane suke rayuwa da hayaƙi ya cirmike, dole mutane hankalinsu ya tashi. Ba sa ganin gabansu, ba sa iya zuwa shaguna su buɗe, ba sa iya zuwa gona su yi aiki, ba sa iya zuwa gurin sana'o'i, ba za su je gurin dukkan abin da ake tsammani ba, ko ayyukan gwamnati ko ofisoshi, duk wannan ba zai yiwu ba, kuma hayaƙi ya cirmike ko'ina. Kuma tashin alkiyama ba ta faru ba, ana nan a duniya, mutum ya fita a gida ba zai yiwu ba. Kowa zai nemi inda masallaci yake, kowa zai nemi inda Qur'ani yake ya ɗauka. To in dai ba dama mutum ya saba karatun Qur'ani ba ne, kuma ya fara a wannan ranar, Allah baya so. Allah baya so, ba zai ba shi lada ba. Haka kuma wanda bai yi imani ba, sai ranar ne da ya zo wannan tashin hankalin ya yi imani, Allah baya buƙata. Waɗannan abubuwa za su faru kafin tashin alkiyama, ana raye a duniya za su faru. Sannan zuwan Dajjal, zuwan Dajjal wanda zai fito Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar da aka yi dogon bayani a darasin da ya gabata game da Dajjal, yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra, wanda zai zo zai tattare dukiya ta koma hannunsa. Babu wani mai kuɗi da zai samu kuɗi, babu wani mai abinci da zai samu abinci. Kowa yana cikin yunwa yana bukatar abinci, kowa yana bukatar kuɗi. Dajjal zai zo ya ce in mutum ya yi imani da shi zai ba shi kuɗi, daga da yawa za a yi imani da shi. Duk kuɗin mutum zai lalu wa aljihunsa zai ji ba kuɗi, komin kasuwancin mutum, komin jarinsa, komin mukaminsa, kuɗi ya ƙare a gurinsa. Mutum gidansa, komin kuɗin da yake da shi na abinci, in an je sojin ba za a ga ko ƙwaya ɗaya ba. Dan ne kawai zai zama yana da abinci a gurinsa. Kaga dole in ba wanda Allah ya kare ba za a yi imani da shi don a samu abinci. Sannan yana da wuce, yana da aljanna. Sannan bayan nan za a zubar da jini. Dajjal duk wanda suka bi shi da waɗanda ba su bi shi ba za a zubar da jinin mutane. Za a yi kisan kai ne ban mamaki da ba a taɓa yin irinsa a duniya. Mutane za su shiga cikin harhuɗi da tashin hankali da damuwa. Duka wannan a rayuwar duniya ne ba a yi tashin alkiyama ba, amma ana jab da a yi tashin alkiyama. Mutane ba za su iya kirga gawawwaki a gabansu ba. Wannan kawai ya kashe wancan, wancan ya kashe wancan, ta zubar da jini ana kashewa, haka ne zai faru. wasu mutane za su zo suna daga tuta sama mabiya bayan dajjal suna zubar da jina ne mutane babu wani mutum don kasancewa sana kware da zai fasa zubar da jini komin kiyaye amanarsa komin kirkin sa zubar da jini wannan shine musiba kafi girman musiba tun daga lokacin da Allah ya halicci sama da ƙasa ba a yi irin ta ba irin wadda suke ta dajjal dauko ne yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a al'umma sai nuzul isa dan maryam wannan shine abun da muke bayani aka fara bayani jiya insha Allah a darasin da ya gabata sai isa dan maryam alaihi salam ya tabbata cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi isa alaihi salam zai dawo dama annabi isa alaihi salam Allah ya dage shi yayi sama da shi ba tare da ya mutu ba shi annabi isa bai rasu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cikin alqur'ani qala Allahu ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya lokacin da Allah yake cewa ya kai isa inni mutawaffika zan dau ranka cikin bacci alwafa na annabi isa a wannan aya tana nufin bacci alwafa alqur'ani yana zuwa da ma'anar bacci yana zuwa da ma'anar mutuwa kamar yadda Allah yake Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah kan dau rayukan mutane in ajalin su yayi sun rasu kenan gaba daya wallati lam tamut rayukan da ba su rasu ba kuma Allah kan dau rayukan su a cikin bacci idan mutum yayi bacci duk abin da ake bai san me ake yi yayi kama da mutuwa amma zuwa wani lokaci kadan sai kaga ya farka ya tashi shi ne bambancin sa da mutuwa amma mutuwa in mutum ya rasu babu lokacin tashi garan da za a yi tashin alkiyama amma alwafa na bacci to shine abun da aka yi wa annabi isa alaihi salam lokacin da aka kewaye ɗakin da yake ciki shi da hawariyawa sahabbansa za a kashe annabi isa alaihi salam waɗanda suke gaba da shi sun kare gurin sun kewaye da makamai tattare da su sai Allah ya sa masa bacci aka ga ya an yi sama da shi ta saman ɗakin ta saman rufin ɗakin kawai aka ga an yi sama da shi ga annabi isa nan suna ganin sa alaihi salam ana tafiya da shi sama yana bacci bacci anan shi ne wanda yake cikin tashin hankali baya iya bacci wanda duk yayi sa'a ko rashin lafiya ya masa tsanani wato ya samu jarrabawa ta rashin lafiya ta tsanani bai iya bacci ba ko ya samu tashin hankali a gidansa ko a garin da yake rayuwa aka ce ana cikin wani tashin hankali mutum zai iya kwana da kwanaki bai bacci ba ko baya jin bacci saboda tashin hankali da ake ci haka ashe bacci yana daga cikin rahamar Allah da take nuna nutsuwa duk abin da mutum ke ciki kare yadda in dai wajen rayuwa duniya ne ba na bala'i na tashin hankali ba kare yadda a hana shi bacci wajen wani lissafi ko don kaya ko don kasuwa ko don me ya dage ya ga cewa irin waɗannan abubuwan yana sallaman su a wasu lokuta yana bacci a ita zai buga da wuri min rahama ta bacci in mutum ya rasa ta yana samun matsala a cikin rayuwa da kwakwalwarsa haka ana buƙatar mutum ya yi bacci a daga duk damuwar da za su faru mutum da sauransu irin tsakanin al'amari daga Allah yake kuma yana daga cikin rahamar Allah kawai idan mutum ya kwanta da bi cewa ya manta duk karkacin duniyan nan kawai ya shiga bacci kawai yana daga cikin rahamar Allah amma yana daga cikin jarrabawa wani ya kwanta kawai jira yake safiya ta yi kamar ya je ya kira sallah kuma lokaci bai yi ba idan mutum ya zama gawa yana da ana cikin gawa Allah Allah yake gari ya wai bacci ya ci zuwa idan sa ya juya nan ya juya can asuba ta ki tai wai ana so mutum ya zama yana bacci to alaman bacci kwanciyar hankali yana kawo shi idan Allah ya nuna wa annabi Isa alaihi salam ya nuna wa mutanen da suke son kashe annabi Isa wancan lokacin cewa annabi Isa alaihi salam yana cikin kwanciyar hankali don ya dogara ga Allah Allah ya sa masa bacci su san ma shi bai damu da su da su ce wai haƙin ba yanzu an kewaye ɗaki mutum yana ciki wanda suka kewaye ɗakin abokan gawansa sun ce sai sun kashe shi da makamai a hannunsu sai suka leka suka ga yana bacci ai sun ji kunya to shi ne Allah ya nuna wa waɗannan mutane yana cikin bacci a ɗakin sai Allah ya ɗaga shi ta sama ba a ga wani guga ne ko igiya daga sama take jansa ba a kai kafiya kawai yake sama ko shi kira shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah subhanahu wataala ya dage shi ya tafi da shi zuwa gare shi shi da cewa Allah subhanahu wataala ya tsunta inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah. Ni zan sanya da wato zan sa maka bacci na zan daga ka zuwa gare ni bayan kana cikin bacci in daga ka zuwa gare ni sannan kuma zan sanya waɗanda suka bi ka wato su zamanto su ne alladhina kafaru ila yawm alqiyamah wanda suka bi tafarkin annabi Isa alaihi salam suke da nasara ila yawm alqiyamah. Annabi Isa kuma alaihi salam ya kira mutane ne zuwa ga tauhidi, shi bai ce shi Allah bane ko bai ce shi dan Allah bane, bai kuma ce mahaifiyarsa Allah bane. Allah subhanahu wataala ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha, ga ko dan suke girin Annabi Isa dan Allah ne ko suka ce su mabiya Annabi Isa ne, su bi Annabi Isa alaihi salam. Annabi Isa ya kira mutane ne zuwa ga tauhidi kadai ta Allah, Allah shine kadai abun bauta kuma Allah baya aihuwa bai bukatun aihuwa. Ce suka ce sun bi Annabi Isa amma kuma sai suka ce Annabi Isa dan Allah, wannan laifi ne da shirka da Allah subhanahu wataala. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, to Allah subhanahu wataala ya dage Annabi Isa alaihi salam. To lokacin da Allah ya dage sai suka sai suke yayatawa cewa sun kashe Annabi Isa. Lokacin da suka shigo sai aka sanya sifar Annabi Isa alaihi salam ga ɗaya daga cikin mutanensa, ana ta ƙoƙarin faɗan sunansa, wasu ke duk a yaro sunansa, a wasu ke Shamaun sunansa, wasu ke kaza, ala ayyi halin an sanya sifansa ga wannan sai don haka sai suka kashe wannan. Shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima, wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah. Allah ce ya Allah ya zai narkar da su cikin azaba sakamakon kafircewa da suka yi da kuma irin ƙarya da suke suna dinginawa ga Maryam cewa ai fasikanci ne ta aikida, ya za ta aihu babu da babu miji. Sannan da kafirci da suka dingina da idan ƙarya da suka dingina cewa ita ma Maryam Allah ce, Annabi Isa Allah ne, Allah ma Allah ne, halisu salasa, wannan ma duka ƙarya ne suka dingina shi ga wa qawlihim ala maryama buhtanan azima, sun tuhume ta da fasikanci, wannan kiran ƙarya ne. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah, da kuma fa'in su da suke cewa sun kashe al-masih isa dan maryam manzon Allah, su suna cewa sun kashe shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bar rafa'ahu Allahu ilayhi walakin wa ma qataluhu yaqina, ba su kashe Annabi Isa ba, in ji Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shujjiha lahu, wa ma qataluhu ba su kashe Annabi Isa ba, wa ma salabuhu ba su tsire shi ba, walakin sai dai kawai shujjiha lahu an kamanta musu shi ne aka sanya sifarsa ga wani, da haka suka ɗauka Annabi Isa alaihi salam. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min, wanda suke saɓani a game da Annabi Isa suna ta kokonta, wasu ce sun kashe shi, wasu suke a'a yaya ne ba shi aka kashe ba da sauransu. Allah ce wa ma qataluhu yaqina, wanda magana take in ji Allah subhanahu wataala ba su kashe Annabi Isa ba, bar rafa'ahu Allahu ilayhi, kina Allah ya ɗaga shi zuwa gare shi, kana Allahu azizan hakima. Sai ya ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, babu wani daga cikin ahlul kitab face zai imani da Annabi Isa alaihi salam mana lokacin saukowansa da zai yi na alamar tashin alkiyama. Shi ne abinda malamai suka fassara wa in min ahlul kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, qabla mautihi ji innal damir ya'udu ila man ya'udu ila ahlul kitab ko ya'udu ila Isa, to ya'udu ila Isa alaihi salam shine qabla mautihi, qabla mauti Isa qabla yawm al-qiyamah, ma'ana kenan Annabi Isa alayhi salam bai mutu ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa ma qataluhu yaqina, na Allah ya ce wa rafa'ahu Allahu ilayhi, sannan Allah ya ce wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, sannan wa yawm al-qiyamah yakunu alayhim shahida,
haka annabi Isa alaihi salam zai dawo. Malamai suka ce menene hikima cikin annabi Isa alaihi salam ya dawo? Kuma malamai suka ce hikima cikin haka shine tabbatar da cewa ƙaryata Yahudawa da Nasarawa cewa sun kashe Isa da yana raye. Shine Allah zai dawo da shi kafin tashin alkiyama, kuma dawowar sa daga cikin alamar kusacewar tashin alkiyama. Duk da tashin alkiyama za a dawo da shi, yana daga cikin waɗannan ayoyi guda goma da za su faru. Za ka dawo da shi don tabbatar da ƙayyata Nasarawa da abu na Yahudawa cewa an kashe annabi Isa. Haka annabi Isa alaihi salam zai dawo. Wannan dawowa shi ne malamai suka ce hikima don tabbatar da ƙayyata wasu cewa sun kashe shi. A da cewa wasu malamai suna cewa zai dawo ne saboda annabi Isa alaihi salam lokacin da ya ga falalar da annabi da Allah ya yi wa al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya roƙi Allah shi ma yana son ya rayu a cikin wannan al'umma, sai Allah ya karɓi addu'arsa. Shi ne sai Allah ya ɗage shi bai mutu ba, aka ajiye shi a sama yake rayuwa don ya dawo cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma zai dawo yana da matsayin annabcinsa ta farko, ba sabon annabi ba ne shi. Zai kira mutane zuwa ga musulunci, zai sauko lokacin sallar la'asar, bar a bayanin da aka bayyana ko na bayyana jiya na yi kuskure cewa Muhammadu Mahdi ne zai ja sallah a wannan lokacin. Amirul Mu'minin zai ce akwai saɓani ga Muhammadu Mahdi ne a wannan lokacin shi ne shugaban mu'minai, ko kuma a'a shugaban mu'minai kawai daga cikin musulmai. Da wasu malamai sun rinjayar cewa shugaban mu'minai daga cikin musulmai. Har an yi iƙama annabi Isa alaihi salam zai sauko, sai ya ce masa salli lana, kai mana sallah. Sai ya ce a'a anta amir, salli lana, kai mana sallah. Sai ya ce a'a kai za ka yi mana sallah. Sai a shugabantar annabi Isa alaihi salam sai ya ja sallah ne a can gabashin Siriya ne haka zai faru. Masallaci Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce wannan masallaci da aka gina aka masa hasumiya da kuma farin launi kuma wancan zamani Al-Hafiz Ibn Kathir ya rasu shekara 728 abuna bayan hijira, abuna a shekara ta 700 da wani abu. Rasuwar Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake faɗin wancan abu a yanzu shekara 1447 yake. Kuma haka akwai sama da shekara 700 da suka wuce. Wato wani masallaci ne wannan masallaci a har yanzu akwai alamar cewa yana nan? In ko ba shi bane, to zai za a yi shi da wannan launi din da ta tashi alƙiyama. Kuma da wasu na ganin ina nan har yanzu masallacin da aka gina shi ta bangaren gabashin waje-wajen Siriya amma ta gabas. A sanar annabi Isa alaihi salam zai sauko shi ne Sham kenan, a Sham kasar Siriya kenan yanzu. Saboda haka annabi Isa alaihi salam zai sauko ta wannan, za a zubar da jini ta wannan yankunan kafin zuwan annabi Isa alaihi salam. Dan ka lura an zubar da jini a Siriya ya wuce misali da kashe-kashe da mummunan kisan kai na zubar da jini da kisan ƙare dangi an yi shi. To har yanzu yankuna ne wanda har yanzu ana zubar da jini. To shi ne annabi Isa alaihi salam zai sauko zuwa wannan masallaci da ya limanci sallah. Idan ya limanci sallah lokacin da fitinan Dajjal ta ishi mutane, annabi Isa zai je zai kashe Dajjal. Haka da ya kashe Dajjal, to shi kuma sai ya zama to ya kira mutane zuwa ga tauhidi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala. Zai amfani da Al-Qur'ani da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam, zai kira mutane zuwa ga musulunci. To a wannan lokaci ne babu wani daga cikin Yahudu ko Nasara da zai ji labarin annabi Isa face zai imani. Za su ci imani da annabi Isa alaihi salam. Kasa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayoyi da suke tabbatar da annabi Isa alaihi salam zai dawo irin wannan aya wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qawla mawti wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida. Sannan daga cikin ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi walamma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Har inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa innahu la ilmun lis-sa'ati, lallai shi annabi Isa alaihi salam la'ilmun lisa'ati akwai kira'a la'alamun lisa'ati la'alamun lisa'ati annabi Isa alaihi salam la'alamun lisa'ati alama ce mafi daga cikin manya-manyan alamomi na faruwar tashin alkiyama kaka innahu la'alamun lisa'ati tashin sabunna biha fala tamtarunna biha kar ku yi kokonto game da wato alamomin tashin alkiyama da za su faru waɗannan manya-manya haka shi annabi Isa alaihi salam shi ma alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama guda goma amma kar ku yi kokonto da shi wannan shi ne annabi Isa alaihi salam ayoyi daga alkur'ani da ke tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam zai sauko kafin tashin alkiyama kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi hadisi da yawa yadda ya ce wallazi nafsi bi yadihi layushakanna an yanzila fikum ibn maryam hakaman adalan haka ma qala sallallahu alaihi wasallam ke na rantse da wanda numfashi na yake hannunsa an kusafa annabi Isa dan maryam ya sauko cikin ku yana ne hukunci kuma cikakken adali wato anan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗin cewa an kusa shine tashin alkiyama ta kusa domin ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam din ma shi ma alamun tashin alkiyama mutuwar sama alamun tashin alkiyama sai ya ce bu'istu ana wa sa'ati ka sahati an ta da ni da tashin alkiyama kamar ya tsu guda biyun nan bambancin ayin ya tsu guda biyun nan shine bambancin tsakaninsa da tashin alkiyama kaga dan saman ne kawai ya wuce daya shine bambancin tsakanin sa tashin alkiyama sai wa in ka da tasbuku ne kai tashin alkiyama sai da ka kusa ma ta riga ni zuwa to ba zai yi ta riga shi zuwa ba amma in ka ga rige rigen da suka yi wanne zai zo kafin wanne sai da zama kamar ita ce za ta zo kafin shi to sai da suke ko sai da kusa suke tafiya da juna kaga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam alamar tashin alkiyama ga suwanta alamar tashin alkiyama to shine annabi Isa alaihi salam dawowansa daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra wannan ayoyi sun tabbatar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da hadisi masu yawa daban-daban waɗanda suke tabbatar da annabi Isa alaihi salam zai dawo yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra idan ya zo a wannan lokaci annabi Isa yana raye aya ta gaba ta alamar tashin alkiyama al-kubra shine khurujiya min jawami Annabi Isa alaihi salam bayan ya kira mutane zuwa ga tauhidi ya kashe dajjal fitina ta kare ta dajjal to sai fitinar ya juje wa juje mutum domin tashin alkiyama za ta faru ne akan fitintinu ana cikin fitintinu mutane garin fitintinu mutane za su kauce wa imani mutane za su kaura daga tsoron Allah mutane za su zamanto duniya ce kawai ta dame su to yanda ake rayuwa yanzu ake ganin kamar ana cikin rauni na imani to sai an kai matsayin da a gari guda ko da barnar mutane ba a cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai an gina dinkin sallah a doron kasa a cikin tashin alkiyama bayan an gina dinkin sallah a doron kasa sai an zo rusa dakin ka'aba duk wa cikin zai zo rusa dakin ka'aba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya'ti rajulun min al-habasha wani mutum zai zo daga kasar habasha zai rusa dakin ka'aba ya hadimu al-ka'aba zai zo ya rusa dakin ka'aba ya qabahu hajaran hajaran kirin kai tare dutsen dutse dutse bayan dutse da su gina dakin ka'aba haka zai rinka tare shi yana tare shi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ka'anni anzuru ilayhi wallahi gani sai ina ganin shi ina ganin sa lokacin da zai zo yi wannan abu to kaga waɗannan alamomin tashin alkiyama wanda zai faru a lokacin da babu waɗanda suke doron ƙasa sai ashrarun nar ko ina barna ne a ɓangaren zubar da jini har sai an wayi gari mutum zai zo yana cikin tafiya da gaggawa ta tare masa hanya sai sauka akan abun hawansa ya ture shi gefe kawai ya wuce baya jin cewa mutum aka kace aka ga yanzu ana dan jin gaban in an ce an yi kisan kai kaje ana dan fada ana jimani ya kai ya ake ta abuna a an kashe wani ma a guri kaza kai hankali ya tashi a gwamnati ta ce za ta bincika ta gani a mutanen gari sun ce me yasa akai wannan a kai ta jin maganganu a cikin mutane har yanzu akwai saura kenan amma kafin tashin alkiyama sai mutum ya zo ya gaggawa sai tura ta wani kuma idan ba shi da masa hanya sosai ba sai taka sai mutum wani ko zai tura ta da kafarsa kamar yadda mutum zai ga wani dan dutse akan hanya sai tura da kafarsa wato mutum zai tura gawa da kafa kawai ya tura da tafiya mutum zai ga mutane suna fasikanci namiji da tamace suna manne da juna zai ta kujara da wuce kawai sai wuce saboda ba matsala bane saboda tsabar bala'i lalacewa da to wannan shine ashrarun nas zaka ji ana kiran sallah ba zaka ji muna wai Sheikh Umar Kullata rahimahullahu ta'ala wata rana yana darasi a masallacin Mazara sallallahu alaihi wasallam yana gurin tsakanin magariba da isha yana faɗin alamomin tashin alkiyama sai zo gurin da yake cewa la taqumu sa'a illa ala ashrarin nas yace ba za ka ji kiran sallah ba yace alhamdulillah Allah bai kai mu lokacin ba yace don an jima kaɗan insha Allah za ka ji kiran sallah kuma tsakanin magariba da isha kaira yana wannan darasi to amma ana kaiwa wancan lokacin hatsari ne don ba wani sauran imani a wannan lokacin kawai da zai ce mutum sun akan imani shine annabi Isa alaihi salam yana cikin wannan yanayi na kiran mutane mutane sun yi imani sannan zuciya za ta cike kasa al'umma za su rayu cikin walwala za a samu ni'ima za a samu zuciya da walwala babu karancin jari yanzu wani zai ce Allah kai mu to an ce za a yi walwala kare yanda muke raye a yanzu nan in muke ji cewa za a yi walwala ga dukiya ga shaguna duka naka ga komai da komai ai kaga za ka so ka leko gure amma dai cewa gurin kuma akwai hatsari eh kana da mu Allah kai mu mana da annabi Isa alaihi salam ai kuma kinta masu imani akwai za a je kira mutane zuwa ga imani ko za a yi imani lokacin da za a yi rashin imani shine ashrarun nas bayan annabi Isa alaihi salam annabi Isa alaihi salam in ya kashe dajjal to fitinan zubar da jini ta tsaya fitinan kafiri cewa abi dajjal ta tsaya don ya riga ya kashe dajjal yau da maro ko Majalan wala wuzon da lagos bace wato a tsallake wuce da jallin eh har a je ga wannan walwalar da za a yi eh gaskiya ku yi eh don gaskiya aiki ne tsallake da jallin aiki ne eh wala da aiki wala da muke ba abin mutum ba abin ga yunwa gidan mutum ba abin shi kansa yana cikin yunwa kiga da jallin abin shi ga biredi ga nama zai ba wa mutane amma sharadi kawai mutum ya yi imani da kuma iyalan mutum ya bar su cikin yunwa shi kansa ba yunwa kuma dukkan mutum in sa hannu a jiwansa ba zai jabe ba zai dace ba shi kun watsi ka Allah ya dauke su dukkan shi da mutum yake da shi a gida in ya je gida ba zai ga abincin ba ba zai mutum zai aya akwai kwano biyu da ya siyo da safe mai karamin karfi wani kuma yana da buhun ma masara wani kuma akwai rabin buhu a gidansa to da zai je gida ba zai ga wannan masara ba to ka gani idan tun dijjal bai zo ba in an kawo abinci ana raba wa talakawa shi fa yana da shi a gida amma zai tsaya yana so ya karba to ina ga kuma babu komai a gida sai yunwa babu kuɗi a aljihu babu kwanciyar hankali a ce kuma ga dijjal ya zo shi kuma ga abinci sharaɗi kawai a yi imani da shi mutane da yawa za a je a yi imani a samu walwalar da za ta samu a lokacin annabi Isa lallai magana ce mai girma da kuma haka annabi Isa alaihi salam zai kira mutane zuwa ga imani mutane za su zama sun samu nutsuwa da kwanciyar hankali za a samu walwala za a samu dukiya kowa baya buƙatar dukiya ba sai an je kasuwa ko noma ko gona ko abu na an wahala ba a sai Allah ne zai zubo da albarka amma kuma ana cikin haka sai kuma ya jujuwa majuji sai Allah subhanahu wataala ya ba da labarin ya jujuwa majuji cikin alqur'ani kuma daga cikin alamatu sa'a al-kubra kuma daga cikin alamomin tashin alqiyama manya manya wanda za su fito ya jujuwa majuji kama zulqarnaini shi ya tare su ya Ajuj wa Majuj sun ce su ma daga cikin zuriyar Annabi Adam ne. Malamai wasu suka ce ne daga zuriyar Annabi Adam ne, amma ba ta tsatson Hawwa suka fito ba, kuma ita ce kadai matarsa. Ko yayi mafarki ne maniyin sa ya zuba a ƙasa, sai aka gaure maniyin sa da ƙasa, sai aka fito da Ajuj wa Majuj. Haka sashin malamai suka ce. Amma wasu malamai suka ce kai a daga zuriyar ta Hawwa aka aiki Ajuj wa Majuj, suna daga cikin bani Adam, sun ji yawan su yayi yawa, sai zamanto su masu ɓarna ne a doron ƙasa, suna da ƙarfi yaki na mutane. Akwai hadisi da yawa da wasu sifofi da aka sibanta su cewa gajerun mutane ne, sai su kawai shibiran sannan tsayin ta ka biyu, sannan cewa ɗayan su zai shimfiɗa kunnensa ya kwanta a kai, ya ɗau kunnensa kuma ya rubuta ɗayan. Duka wannan aka ce da inganta ba, a su mutane ne lallai masu halitta cikakkiya, suna da ƙarfi, amma suna da wato cinye abinci da shanye ruwa da ɓarna a bayan ƙasa sama na yadda bani Adam su sun fi ƙarfi ɗan Adam. Da sun kasance da sukan ɗan fito su yi ɓarna a cikin ɓangaren mutane, duniyar mutane, shi ne Zulƙarnaini lokacinsa. Mutane da suke makwabtaka da Ya'juj wa Ma'juj suka roƙi Zulƙarnaini ya gine tsakanin duwatsu guda biyu, wato shi ne Zulƙarnaini lokacin da ya zagaye duniya. Kuma atba'a sababa hatta idza balaga baina sujjaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya Zulƙarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda da mu baka wani lada mana, suna so ka gina tsakanin mu da su. Amma shi Zulƙarnaini ya ce ma makanni fihi rabbi khair, kusa duk abun da in dai Allah ya hore ma abu, talakawa suka taru za su baka wani abu, ka yi musu wani abu na ci gaban su na rayuwa, in dai Allah ya hore maka to karka karɓi kuɗin shi. Amma in baka da hali kai ma kana da buƙatuwa, talakawa suna so ka yi musu wani aiki da zai taimaki garin ko zai taimaki anguwar, ya halatta ka karɓi lada a kan wani aiki. Amma in kana da halin abun da za ka yi shikenan. Amma akwai waɗanda su kuma ba su da kuɗi ɗin, amma sukan jajirce ba su karɓi abun hannun mutane ba, har da abun hannun mutanen ya halatta su karɓa a kan aikin da za su. To Zulƙarnaini yana daga ciki, ana ma makanni fihi rabbi khair, iya abun da Allah ya bani na dama ya ishe ni cikin alkhairi, kawai fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum rajma, abun da nake so kawai ku taimake ni, yi amfani da ƙarfin ku, ku bani mutane waɗanda za su taimaka min wajen aiki, zan sanya tsari, wato zan sanya katanga tsakanin ku da waɗannan mutane. Ki atuni zubar alhadid, kawai abun da nake so ku kawo narkakkiyar galma, narkakkiyar ƙarfe, ku kawo narkakkiyar ƙarfe kawai ya tona tsakanin dutse da dutse ne dama, ko ta ina ba za a iya shiga can ba, ba za a iya fitowa nan ba, in ba ta wannan tsakanin dutse da dutsen ba, sai tona tsakanin ya ji suka rinka kawo ƙarfe na kake yana zubawa yana zubawa, har sai da ya haura saman duwatsu ya haye su, ta yadda wanda yake can ba zai iya tsallakowa ba, wanda yake nan ba zai iya tsallakawa can ba, haka ya Ajuj wa Ma'juj ba za su iya shigowa nan ba. Haka hatuni zubar alhadidi hatta idza sawa menen hatta idza sawa baina sadafaini qalan fuku حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه شطرا إلى فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبا. إن شغلانا بس تعمو داما إيكون سئية أن نكوشي با بس تعمو داما إيكون سلوسا كتوشي با هو يتي هذا رحمة من ربي. أما تيتي مثل فإذا جاء وعد ربي dullan alƙawarin Ubangiji na ya zo na faruwan tashin alƙiyama, ja'alahu dakka, Allah zai sanya wannan katangan ta zama taliki, saka za su samu kofan wuce fitowa. Wa kana wa'du rabbi haqqa, kuma alƙawarin Ubangiji na gaskiya ne. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a suratul anbiya cewa Ya'juj wa Ma'juj za su fito. Menene? Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, kalat wa qataraba al-wa'd al-haqq. Kaga hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, malamai abin da suka tabbatar shine kullun ya juje wa majuj ina taron wannan katanga kullun ashiri suke so suke fito
ba mu cewa dan ya juje wa majuj
mutum baya rasuwa a cikin ya juje wa majuj sai ya bar ƴaƴa dubu mutum ya kai aiki ƴaƴa ba mutumin da yake rasuwa a cikin su sai ya kalla ya aiki ƴaƴa dubu kun na shiye rasu kowane dubun nan kowane ɗaya a cikin dubun nan sai ya aiki ƴaƴa dubu yake rasuwa ko da kai aji da majin suna cin tike barkati suna da yawa su ce ta kullun shiri suke su shigo duniya shine Allah subhanahu wataala ya tsaye da su a can ba za su shigo ba sai karshen duniya ta zo shine yana daga cikin shigowan su yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra alamomin tashin alkiyama manyan wanda za su fara shine hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj har lokacin da za a bude ya'juj wa ma'juj ko hum min kulli hadabin yansilu in aka bude ya'juj wa ma'juj suka rinka fitowa to za su shigo ne kawai duk ta ko ta ina kawai ganin su za a yi idan suka zo so duk girman kogi in suka sashi a gaba sai sun shanye ruwa gona da jeji da saura da ko'ina in suka sashi a gaba kawai za su fara da babu wata bishiya da za su wuce gaban ta face su yi a kai babu wata gona da za su shiga cikin ta face sunan ta labarin ta haka za su yi wannan za su yi barna a bayan ƙasa komai na bani adam da suka saba amfani da shi waɗanda suke wannan ɓangare su sai ya zama sun rasa shi idan suka rasa shi sai zama to nan ma an sake shiga cikin tashin hankali ya juje ma juje ba a rawaito cewa za su rinka kashe mutane ba a'a to kawai abinci suke ci duk abin da suka sa a gaba kawai abinci to idan suka rinka cin abinci ko za su rinka barna barnatawa za su rinka harraba gidaje gida da aka gina da kamfanoni da aka gina da masana'antu da aka gina da kasuwanni da mutane suka gina in ya juje ma juje suka zo za su rufe su gaba daya haka mutane za su ga cikin tashin hankali ba wai an rusa jagoma ne a je a yi jaje ba kowa a garin gaba daya an gama ne an gama ne ba a gonar wani an yi ta adiba a daina a duk ba gona kai ba jeji gaba ɗayan sa da bishiyoyi da sauran su ya juje ma juje za su kama ne to a lokacin muminai da suke tare da annabi isa wanda suke cikin wannan walwala da Allah ya bude musu albarkar duniya annabi isa alayhi salam zai rayu shekara bakwai ne kawai a wani kauli wasu malamai suka ce a ce zai kai shekara 40 to a kauli cewa misali shekara bakwai ko shekara 40 ko ala ayi hali zai rayu a duniya adadin wani lokaci sai annabi isa alayhi salam a lokacin zai roƙi Allah da mutane cikin shiga tashin hankali sai linka addu'a yana cewa ya Allah bayinka muminai suna cikin wani irin hali kuma a wannan lokacin muminai tsantsar muminai ne babu barna a cikin muminai barna ta kare da kashe dajjal haka yanzu tsantsar muminai ne masu bautar Allah to kuma ga ya'juj wa ma'juj sun shigo to a lokacin in ya roƙi Allah malamai za ka ga a sashin bayanan su suka ce annabi isa alayhi salam zai ɗauki muminan nan sai su hau saman dutse a nan za su rinka sallah anan za su rinka ibada ya'juj wa ma'juj kamar wa ya'juj wa ma'juj doron kasa kan gaba daya kuma babu abun da ya saura dogon annabi isa in ya ga yunwa za ta halakar da bayin Allah ya ce ya Allah ya'juj wa ma'juj sun lalata duniya ya Allah ka kawo dauki sai Allah ya daura rayukan da ya'juj wa ma'juj wasu malamai suna cewa wasu ƙananan ƙwari za a fito da su a lokacin su kuma za su cike ƙasa kawai su kuma wannan ƙwari kuma za su rinka takan ƙafafuwan ya'juj wa ma'juj ne kawai suna duk wani ya'juj wa ma'juj da wannan ƙwaron ya taɓa ƙafarsa ya rasuwa idan duka za su rinka rasuwa yanda aka yi ta'adin bani adam aka kace su kuma ya'juj wa ma'juj ga su da ɗumbin yawa su za a rinka ganin su kamar taron juji aka suke taron su kata-kata kawai duk gawawwaki ne haka sai warin su ya rufe duniya gaba daya warin gawawwaki na ya'juj wa ma'juj ya rufe duniya gaba daya a lokacin kuma har yanzu sai annabi Isa alayhi salam ya sake addu'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tura iska ya ta kashe warin gaba daya sannan sai ta ɗebe su gaba daya guguwa za a yi kawai ta ɗebe ya'juj wa ma'juj amma ya ci karfin wasu mutane su shirya ɗebe su kawai guguwa za a yi ta tafi da Ya'juj wa Ya'juj. Annabi Isa alaihi salam kuma sai sauko kasa tare da waɗannan da suka yi imani. Dan ne sauko kasa tare da waɗannan da suka yi imani. To a lokacin ne fa sai Allah ya karbi ran Annabi Isa alaihi salam. Dan aka karbi ran Annabi Isa alaihi salam to sai wannan lokacin ne Annabi Isa alaihi salam. Da idan ya rasu waɗannan mu'minan su lafi masa sallah, sai za su binne shi a kabari. Dan suka binne shi a kabari, shikenan an yi Ya'juj wa Ya'juj sun kare. Annabi Isa alayhi salam ya kashe Dajjal, sannan ya yi addu'a Allah ya kawar da Ya'juj wa Ya'juj. Daga ya taimaki mu'minai al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai a yi talata kusufa. Su ne na biye bayan rasuwar Annabi Isa alayhi salam. Ina daga cikin alamomin tashin alƙiyama al-kubra. Waɗannan za su faru. Talata kusufa shi ne za a yi kissewan ƙasa. Girgizan ƙasa kenan. Za a yi girgizan ƙasa guda uku. Ɗaya za ta faru a gabashin duniya. Malamai suka ce, an yi wannan girgizan ƙasan. Malamai suka ce, ina aka yi wannan girgizan ƙasan? Ai tukunna ba a yi ta ba. Sai suna cewa, an yi girgizan ƙasa a guri kaza da guri kaza. Suka ce wannan duk suna daga cikin alamomin tashin alƙiyama a Sura. Idan aka lura 'yan shekaru na a ƙasar Turkiya. An yi girgizan ƙasa mai yawan gaske aka yi ɗau lokaci a kwanaki ana girgizan ƙasa kuma har yanzu sun ce ana tsammanin sake wannan girgizan ƙasa ko da yanayin gurin a jirin da ya tafi abuna zuwa Europe zuwa abuna Africa ta arewa wannan jirin dukansu jirin kala ɗaya ne kuma za ka ga time din su ma sun iri da sun kai da abuna Turkiya su Morocco su abuna Africa kenan su ta tsallaka Europe. Wato yawanci biyu yanayin su iri ɗaya. Waɗannan an girgizar ƙasa a tsakiyar da ta abu nan to ba wannan suka ce duk waɗannan suna daga cikin alamomin tashin alƙiyama a Sura a rinƙa samun girgizar ƙasa. Amma girgizar ƙasa na alaman tashin alƙiyama a Al-Kubura idan ya faru sai yankin duniya na wannan gurin gaba ɗaya sai ya rusa ƙasa. Ana ƙasa za ta buɗe ne da benaye da duwatsu da kasuwanni da gonakai da gidaje da mutane da rugga cikin ƙasar kigira. Za a yi wannan a duniya ba a taɓa yin irinsa ba. Ya fi dukkan wani girgizan ƙasa da aka taɓa yi. Za a yi shi ta gabashin duniya. Ana yin wannan yana ƙarewa sai a ji kuma an sake ta girgizan ƙasa ta yammacin duniya. Ana yin wannan yana ƙarewa sai a ji kuma an sake girgizan ƙasa a jaziratul Arab. Mashariƙin arz gabashin duniya da magharibin arz da yammacin duniya sannan sai jaziratul arz annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi wa'innan salasa kusufa guda uku dukansu za su faru a jere ne idan suka faru a jere wannan tashin alƙiyama ya zo gaba da gaske yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama al-kubra wanda sai an yi kafin tashin alƙiyama ta faru. Daga nan wanda zai biyo shi ne a ƙarshe a cikin alamomin tashin alƙiyama al-kubra. A hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za a ga wani lafazin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon abun da zai faru na faruwan tashin alƙiyama shi ne annar ita ce wuta. Ita ce farko. Malamai suka ce ba fa yana nufin farko a cikin waɗannan abubuwan da muka kira yanzu ba. A farko bayan waɗannan abubuwan a yi su ana rayuwar duniya ne za a yi su. To amma farkon fara tashin alƙiyama zai faru ne da wannan wutar ita kuma ita ce ƙarshen waɗannan alamomin tashin alƙiyama al-kubra. To alamomin tashin alƙiyama al-kubra za a yi su ne ana rayuwar duniya. Ta ƙarshen su ita ce wuta. Wannan wutar kuma za ta fito ne daga kogin Hadramaut. Kuma shi ne magana mafi inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta za ta fito daga Yaman kogin Hadramaut akwai garin Hadramaut akwai kogi a garin wuta ruwa ne yake kashe ta kuma ita wannan wutar daga wannan kogin za ta tashi kana na abuna ina ga kana uku da soke ko hudu akwai Dr. Abdulkadir yana koyarwa GSU public administration sun yi tafiya conference kasar Ethiopia sai su ko hoton wani kogi shi kogin kawai tafashashen ruwa ne ba hayaki nan yana tashi da tsoronsu sun je suna kallon wannan ikon Allah ne kogi ne na ruwa amma hayaki ne kirki tashi gani ya yi bidowarsa kuma gashi na tsaye a guri ba yace ba ma magana mu sai da ruwan ba ya sauka kusa da ruwan ma kasar gurin ma zafi take ne yana kan tudu haka yi bidiyo to ashe maganan hadara maut wanda wutar da za ta tara mutane za ta fito ne daga kogin hadara maut wannan abu ne sai tun daga gashi nan shi abin ina ga da dawo kuma yanzu yana in ba yanzu dawo ba ne abin a shekaran jiya dai da ya turo wannan abu na din muke magana yana cin to misali in a kasar Habasha akwai kogi mai ruwa tafashashe yana zuwa da a'a ga nan bayansa abu na da Abdul Mariyam yake wannan abayarsa inda suka je tabi yake wani kogi ne yake ba su mamaki duka cewa mutanen geography su wannan ba abun mamaki ne don sun karanta amma kuma abun mamaki ne da zai kara musu imani daga sati zuwa 12 ruwan yana tafiya haka amma 12 rana tana yi ruwan kuma sai dawo yana tafiya haka yana komawa haka to irin wannan abubuwa mun tsaya a gindin wani kogi ruwa ne guda biyu nan yana wucewa nan yana wucewa da za ka ɗebi wannan ruwan ka zuba a wannan ruwan saboda suna da bambanci wannan ruwan zaƙinsa da wannan ruwan kanwansu in ka ɗau wannan ruwan kana zuwa kana kallo za ka ga ya fita ya fita abin ruwan da ka zuba ruwa ne yana cikin tafiya amma in ka ɗebe shi ka zuba sai ga ya fita kana neman hanya zai koma ka zai taɓa zama a cikin wannan ruwan ba shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa allazi marajal bahrain Allah shi ne kike shi abin da yake menene مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج الله سبحانه وتعالى بيالتي كوكونا قدابي ولن ننسى جشي ولن ننسى روان دائشة الله ذاك جشينا يسنى بينهما برزخا يسنى أي أسكنسو إذو بايا كنين برزخا idan mutum ba za ka ga ruwan nan Allah ya yi wata katanga ko ya yi wani abu wanda za ka gani ga shi nan shi ya tsaye wannan ruwan daga wannan ruwan ba amma inda za ka ɗebi wannan ruwan ka zuba a tafiya dawo ya koma mu saboda haka Allah subhanahu wa ya yi ayoyi ko ina wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid saboda haka annar za ta fito ita ce ƙarshe daga cikin alamomin tashin alƙiyama al-kubra ita ce kuma farko na matakin faruwar tashin alƙiyama za ta fito daga kogin hadara mau za ta kore mutane wannan wutar ita kore mutane za ta rinka yi a lokacin ne za a yi bala'in da ba a taɓa yi a duniya wajen tashin hankali tafiya ba ita kawo da imani ita kuma wannan bala'i ne na tarzoman tashi wato ba bacci ba zama mutane wannan wutar tana kora su tana bin bayansu akwai waɗanda suke da rauni saboda tsufa akwai wanda suke da ƙarfi saboda tashi da yarinta akwai wanda suke da wato daidai gwargwado ko da wasu tsohuwa ko su ba ƙananan yara ba akwai ƙananan yara akwai nau'in jama'a akwai mata akwai mata akwai maza wannan mutum tana kora su idan kika korawa wuta ce guda ɗaya amma tana kula da nau'in bambancin mutane tana kora wa'innan daidai da ƙarfin jikinsu tana kora wa'innan daidai da ƙarfin jikinsu dan bacci ya kama wa'incan za su zauna ba za su iya bacci ba amma za su zauna zaman hutawa tanamu kina tanamu ma'ahu kina namu ita wutar ita ma sai ta tsaya a gurin ta tsaya a gurin lokacin da mutane gajiya ta kama su ita ma wutar ta tsaya idan suka huta sai kawai wutar ta tashi dan ban ko sai ta yi kan mutane sai wutar ta kama gudu aka wutar za ta rinka yi har ta taro su a ina za ta taro su shine za ka taro su a lokacin ne ake dabdabu su ƙaho haka shi ko malakul maut ya ma tun da aka halitti ƙahon aka ba shi ya ɗora a kan bakinsa jijiyoyin wuyansa sun kumbura fatan goshinsa ya tattare yana dubawa yana jiran umarnin Allah a ba shi dama ya busa ƙaho mutane su shi wannan malakul maut abin Israfil mala'ika mai busa ƙaho ya shirya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ke cewa ya rasulullah ba ka hutawa ba ka fili kafafuwan ka su kumbura ka kasa hakuri ka huta ne ina zan huta ni da ga mala'ikan mutuwa wanda ya dora kafansa a baki jijiyoyin wuyansa sun kumbura fatan goshinsa ya tattare ya daga ido yana jira umarnin Allah ni fa na ga wannan ido da ido sai ina zan buta yasa wanda bai neko alamar tashin alƙiyama ya iya sani da shi yake sa kawai ya zauna ne in ya ga gurin da ake fara yayi wani ko shi yana kuma bai san abin da aka yi ba yanzu ne yana san bai san abin da aka yi ba yau to kada shi kawai lafiyar sa karo bai ma san ina ake cikin tashin alƙiyama wani ko ya ji ya yau kafin an zuwa yayin ta kawai yana da bambanci magabatan da inda su ne sai karantarwa sun karanta wannan kuma maganan kwanciya da hutawa da kwanciyar hankali yasa Allah ya yi cikin alqur'ani ta tajafa qulubuhum anil mafaji'i amma mu da muke magana ma an ji ma in kasa mu ta tajafa qulubuhum anil mafaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ta tajafa qulubuhum in sun kwanta bacci ba zai yi wa amma mu ga kuma mun kwanta bacci sai an farkar da mu asa alam ta ko ta ina amma sai abin da hanye to kai yana yi kana kashe su ka san mai kiran sallan farko ka san mai kiran sallan na biyu shi mai kiran sallan farko da kace a tsoron lokaci kai ta wani in mai kira dan biyu ne nan ne da zaka dan zuwa gura kai ko kai yana mana da kullun ne tashi sanar da lokaci ya wanda sai ka biya cewa in malam ya fito da wuri wato mana kullun malam ne da ni kira da mutane Allah ne kullun zai take Allah ne boye ya tsora mana ne wallahi ta'ala alam saboda ko innan su ne alamomin tashin alkiyama al-kubra waɗanda za su faru kafin tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musamman a hadisin Hudzaifah ibn Usayd wanda ya kiyaye abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na alamomin tashin alkiyama da al-kubra da al-kubra to duk waɗannan an faɗe su ne don mu shirya to ba wai an faɗe su don mu ji kawai shikenan mu shiru ba ya iya shirin gargadon kowa da irin tafin imanin sa ka dai ta ka tsantsan karka cuci wani kai ta ka tsantsan karka ci amana kai ta ka tsantsan ka zama mai gaskiya kai ta ka tsantsan kullum ya zama to abin da Allah ya baka ka hakura da shi ka roki Allah albarka kai ka taba abin da ba naka ba duk abin da za a yi karka taba abin da ba naka ba ni ne duniya ta kusa da kare sai zaka tsaya kana kokarin wai shi ka arziki da kanka da abin da ba naka ka tsaya kana wawa wajen neman gina lahirarka kan ka rabu da wawa don gina duniya kuna kai wannan duniya ne abun wawa a cikin gida abun da Allah ya kawo ka gode wa Allah in Allah ya so ka gina ka tara abun da zaka tara na dukiya ta hanyar halal ka gode wa Allah kai amfani da wannan sannan kuma ina fadi irin wannan abubuwan ne ana karanta su don me don mu yi aiki da abun da Allah ya kore mana kai Allah bai bashi dukiya ba amma Allah ya bashi karfi kuma da kai ibada da karfin ka karanta alqur'ani kai sallolin malaha kai sallolin nafili kai azumi in ya tawaka in kana da lafiyar da zaka iya yi kuma sau uku ne a wata kana uku a wata mutum yana azumi in yana da karfi in ba ai da lafiya wannan kuma Allah ya sani abin da duk kasan zaka iya yi da karfin jikin ka kai shi kuma Allah ya baka dukiya wanda zaka iya yin sadaka da daidai kiya wanda zaka iya yi kai shi duk aikin alkhairi mutum ne wanda sune dalili na karanta irin waɗannan abubuwa domin mu karanta mu amfanu da su ba mu karanta mu ji cewa ashe haka za a yi shi ke na gwamnati da yunin mawa da ba na bar amfani da mu samu ne aiki kafin lokaci ya kule don lokaci ma ya riga ya kule da wawa a kan duniya yanzu wallahi ba lokacin sa ba abin da ainihin ana taka tsantsan to don wani maganar duniya yanzu dole ta ko ta halinka ka sai an samu na in an yi su aka duba duniya za ta zo maka yadda Allah ya raba ta amma ka damu wai sai ka samu ko ta halinka ka lokaci ya kule lokaci ya kule dole a rinka yi ana taka tsantsan domin a samu sauƙi a samu cika da imani Allah ya ba mu ikon cika da imani iyayen mu kuma da gafara ta musu Allah ya sa cikin nutsuwa cikin kaburburan su Allah ya ta'ala a ni duniya mu Allah ya tabbata da kan dai ya kare mu da kariyar sa
Allah 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 Allah
bayin Allah da suka turo su bukatun bayin Allah su ya fara addu'o'i na fatan Allah ya karbi addu'o'in inda za a daura auren sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya sa barkin albarka da wanda aka sanya ranan auren sa Allah ya sa ya sa barkin albarka da wanda suka kawo kaya Allah ya kawo shi cikin albarka wanda suka samu admission Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a ciki Allah ya kare yadda a yi karatu da su yi zuwa da kanuwa da wadda ake sabis Allah ya sa a zama lafiya ya sanya albarka a cikin abubuwan da ake yi da wadda kowa da abin da aka ambata daban-daban wanda suka samu karuwa Allah ya sanya albarka a cikin duniya da aka samu wanda kiranarsa da shi suke cikin duniya ina zuwa mata da ya ba su lafiya ina so sai mu kai mu ji da'awa mai bukatun jari Allah ya ba da jari mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana kari da suwa a rayuwa wannan kasashen Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da dukkan alkhairi a cikin ta Allah ya shugabantar da shugabanni na gari a kan mu wadanda za su adalci Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin kinu da su a rayuwa a wannan kasashen mu da yankuna daban-daban Allah ya kawo mana karshen su Allah ya kawo mana saukin su Allah ya tabbatar mana da adalci a cikin tsakanin adalci abin shugabanni iyayen mu Allah ya gafarta musu Allah ya fassara musu gurguran su zuriyar mu Allah ya kare mu tare da su Allah ya sa su zama masu albarka a duk inda suke Allah ya sa su zama qurrata ayni lana duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da kare su daga sharrin masaranta wannan haduwa ta mu Allah ya hada mu cikin jannatin firdaus Allah ya sa alqur'ani ya zama hujja gare mu Allah ya sa mu zama da duniya lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأنا أتم دون ليك دامو أن أياي متداموسا وليك دبوكاتا وتبنيك يا فوبوكاتا ثلاثي يا فوبوكاتا توني أبو ناسا أنك بيوم تبوكاتي أنك بيوم نبوكاتي من على خير بكما ليك دبوكاتا يا أنك بيوم نبوكاتي من على خير كأن أقول لي إذا غريم أنك تسمى ليك تكون كنتي أنك يايما ليك تكون ولا أنك تعلم يا أنك تنبتي إلى يوم Allah ya mana adabi ka adaba mana Allah ka shiga cikin sha'ani fara hayya ya qayyum ya rabbi ya rabbi karam na mu kunna na mu khashati kama tahudu bi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'ati kama tubaddiluna bi jannata inna laka al mas'ulu bi alayna masa'ib ad dunya wa ta'ala Allahu bi asma'ina wa aswarina wa quwwatina abada ma alqaytana wa ja'alhu warithan minna ya ta'ala ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا اكبر همنا ولا مغلب علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت